wannan shine majalisi na hudu kuma shine na ƙarshe insha Allah muna maganan cewa wasu daga cikin sahabbai sun aure matan da yake zaurawa ne wanda har muka ce duk auren da annabi saboda maslaha nana Aisha ce kada ya aura budurwa duka ƴan mata ba ƴan mata ya aure su ba zaurawa ne Hafsa haka wace ce haka duka zaurawa ya aure su haka annabi ya aure saboda maslaha to haka sahabbai suka yi koyi da su mu yanzu nan mun ce sai na Abubakar ya aure Asma'u bintu Umayth ko Asma'u bintu Umayth din nan mijinta na farko shine Ja'far yayin sayyidina Ali annabi ya tura shi yakin Mu'tah an kashe shi a can sai sayyidina Abubakar ya aure ta walamma tuwfiya Abubakar radiyallahu anhu lokacin da sayyidina Abubakar ya rasu tazawwajaha Ali bin Abi Talib sai kanin shi kuma sayyidina Ali ya sake aurenta ku duba ku gani kuma fa kanin fa tsakanin Ja'far da sayyidina Ali akwai tazara sosai fa amma saboda ya rufa asirin matar da sayyidina Abubakar ya aure ta bayan mijinta na farko ya rasu sannan ta bar duniya shi kuma ya sake aurenta sannan ja'a fi sirr a'lamin nubala ya zo cikin sirr a'lamin nubala na Imam Az-Zahabi a mujalladi na uku shafi na 132 قال الشعبي الامام الشعبي yake cewa tazawwaja ali asma bint umayth sayyidina ali ya aure asma bint umayth matar yayin shi jafa sanan sai da wani kuma ya aure ta kafin shi fatafakara ibnaha to daga nan kowa yana kokarin ya nuna matsayin da yake da su ƴaƴanta muhammad bin jafar akwai muhammad dan jafar sannan wa Muhammad bin Abi Bakar tana da Muhammad Muhammad din dan Ja'far daya dan sayyidina Abu Bakar to kowa yana so ya nuna darajar da mahaifinsa yake da shi fa qala kullun minhuma sai kowanne daga ciki yace abi khairun min abika babana yafi babanka fa qala ali sai ali yake cewa ya asma ikdi bainahuma ki hukunci tsakanin su fa qala sai take cewa ma ra'aytu shabban ban taba ganin matashi ba kana khairan min Ja'far wanda yake shine mafi alheri akan Ja'far sanan walaka halan ban taba ganin mutum kuma dattijo ba khairan min Abubakar wanda yake shine mafi alheri akan sayyidina Abubakar fa qala ali sai sayyidina ali yace mata ma tarakti lana shi ayan da baki bar komai ma walau qulti ghayra hadha lamaqattuki da kin faɗi wata magana wacce ba wannan ba da ba zan ji daɗi ba tun daga alaƙar sa da sayyidina Abubakar babban abokin annabi ne ga alaƙar sa da Ja'far yayin sa ne kana yin kuskure ta faɗi maganar da bai dace ba akan ɗaya daga cikin su matsala ne da shi yasa kun ga wannan yake nuna cewa mace ce da Allah ya ba ta fasaha wajen magana ta san me take amma yanzu wasu daga cikin matan wata in ta zo tana magana za ka rantsi da Allah a garin kaba kaba aka haife ta saboda duk abin da kaga dama fituwa zai a bakin ta Allah ya kiyaye fa qala sai ta ce wallahi inna salafatan lalla wa innan guda uku anta akhassuhum la khiyar kai kuma kai ne mafi ainihin wato a daukan mafi abin da yafi zama kasa cikin abin da kai kuma ka zaba sana abu na biyu ta'ahudul yatimi bil umuril ma'anawiyya wal maddiyya kula da maraya da abin da yake al'amura ne maddi al-maddi shine a bashi abinci a dinka masa kaya ma'anawiya kuma koya masa addini ya shiga ciki wal qiyama ala shu'unihi da tsayuwa akan sha'aninsa wa in lam yatazawwaj ummuhu to koda ba za ka iya auren mamansa ba to ayi kokari in ta bangaren namiji ne yaron a kula da shi kar a bari ya lalace روى النسائي وغيره عن عبد الله بن جعفر الامام النسائي يا رويتو daga shi Abdullahi dinnan dan al-Imam Ja'far yayin sayyidina Ali anna an-nabiy amhala ala Ja'far thalathat annabi wata rana yayi jinkiri kwana uku bai je wajen iyalan Ja'far ba ya duba su an ya atiyahu thumma atahum daga baya sayyidi fa qala daje sai ce la tabku akhi ba'd al-yawm daga yau ka ku ƙarewa dan uwana kuka bayan wannan ثم قال اتوني بابني اخي بابني اخي سيتي ازومن دا ايان دان uwana فجي ابنا يتي سي aka zo da mu kaanna afraqul kai ka ce mu kaman irin kananan ƴaƴan tsuntsaye wanda aka jika su da ruwa suna cikin damuwa na rashin mahaifinsu yace fa amara fi annabi umarni bi halqi ru'usina yace farko tukunna akai mu wajen mai asi ya mana asi thumma qala sannan sai yace amma muhammadun amma shi muhammad fa shabihu ammina abi talib yayi kama da ammin mu abu talib wa amma abdullahi amma shi abdullahi fa shabihu khalqi wa khulqi da dabi'ar sa da tawa sun yi daidai thumma akada bi yadayya sannan annabi ya kama hannuna thumma qala sannan sai yace allahumma khulif ja'far fi ahlihi Allah kama yi wa Jafar cikin iyalansa da ya bari wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi Allah kai albarka ga abdullahi akan abin da yake harkar siye da sayarwa na kasuwancin sa Allahumma khulif Jafaran fi ahlihi wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi Allahumma khulif Jafaran fi ahlihi wa barik li abdullahi fi safaqati yaminihi kun ga wannan annabi ya je ne yana duba ƴaƴan a lokacin da mahaifinsu ya bar duniya daga nan annabi ya ce ai ba ku da damuwa dan mahaifinku ya bar duniya daga yau duk abin da ya shafi nauyinku yana kaina ya dawo kaina wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku shine annafaqatu alal yatim shiyarwa akan maraya din madiyan a dauki dukkan abin da yake harka na rayuwa a sashi makaranta ai masa kaza فلقد جاء الحث على ذلك في مواطن عديده فدايتarwa yazo akan wannan a cikin alqur'ani gurare da yawa qala allah ta'ala allah ya ce laysal birra ba aikin da'a ga allah bane kadai antu wallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi mutaru mutai ibadar da zamu yi shine idan yana da alaka da kallon al-qibla gabas da mun wasiyar na fasal dauka sallah shine aikin da'a ga allah na karshe in dai kana yin sallah to shikenan duk ragowan al'amura ma ka watsar da su Allah ya ce ina kar ku dauka cewa daga kun yi sallah mutun ya kalli al-qibla ya bauta ma Allah shine karshen aikin da'a ga Allah ba shi kadai bane sai ya ce walakinnal birra aikin da'a ga Allah na farko shine man amana billahi wanda ya imani da Allah sannan wal yawmil akhir yayi imani da cewa rana ta karshe tana nan za ta zo kin zauna da ke da wata kina rikici kan kishi kishi yayi tsanani har ya hasa kuka sauka daga aka saki Allah to ranar alkiyama tana nan zuwa wannan matsala akwai ran da za ta zo karshe rikici ne tsakanin wane da wane wane ya cinye mu wane fili akwai ran da za ta zo karshe harka ce akan mulki wane yana nema wane bai samu ba ana rigima akwai ran da za ta zo karshe sannan wal mala'ikati da imani da mala'iku wal kitab sannan akwai imani da littafan Allah wal nabiyina sannan akwai annabawa sannan wa atal mala mutun ya dauki kudin sa ya bayar ala hubbi kana son kudin wa zaka ba Allah sai ce zawul qurba ɗan uwanka na kusa wal yatama akwai marayu wal masakin akwai miskinai wabnu sabil da mutumin da yake matafi yana cikin dalilan da yasa ko ga Qur'ani din da ya raba kudi sai ya ce a ba matafi saboda tafiya wani nau'i ne na azaba kamar yadda annabi ya faɗa sannan duk rufin asirinka da arzikinka kana iya samun kanka a matsala a tafiya yanzu kana buƙatar sai an taimake ka kafin ka fita daga matsalar da kake ciki sannan yake wasailina da mutumin da zai zo ya tambaya to tambayar nan iri biyu ce akwai waɗanda sun mayar da roko ya zama sana'a akwai a cikin maza akwai a cikin mata wata za ta tashi tun daga nan za ta tafi wata unguwa mai nisa kuma akan abin da yake kaskantacce ma wulakantacce a daidai lokacin da mijinta bai gajiya ba wajen daukan nauyinta na rayuwa gwargwado nawa ne daga cikin mata auren su ya mutu namiji ya bar matarsa a gida yana daukan nauyinta sai a bashi labari a ce an gama tashi wajen raba wani abu a can waje kaza ya ce a'a ba matarsa ba aka gani an dai ga wata mai kama da ita ya ce a ce wallahi matarka aka gani a gurin in kin je da ya gama tashi ne wani daga nan zai ce to shikenan kawai ta kara gaba kai kar ta koma mai gida ya sha faruwa da haka za ku ga cewa ita matsala ta roƙo kana yin ta ne kadai idan bukata ta taso kina da abun yi kina da rufin asiri jarrabawa ta fada miki kina neman ki samu mafita daga jarrabawa ko an yi gobara ko wani dalili ko kada to ba laifi bane idan kika zo kika ce a taimake ki musamman wanda suka san ki to a lokacin kuma wajibi ne ga waɗanda suka san kin shiga matsala su taimaka miki anan ne annabi yace duk mutumin da ya tambaye ku yace dan Allah ku bani to in kun san ya shiga cikin matsalar da yana buƙatar a taimake shi ko kuma ku duba girman Allah ku bashi shi yasa Allah yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku duk tsoron Allah da kuke tambaye junan ku da shi akan abu amma wanda suka mayar da shi roƙo to zuciyarsa ta mutu to Allah ya kiyaye annabi ya ce duk wanda ko ganshi ya tashi gobe alkiyama babu nama a fuskarsa duk wanda ya mayar da roƙo ya zama sana'a wallahi gobe alkiyama annabi ya ce da nam zai tashi kwarangwal babu nama a fuskarsa da haka alkiyama duk wanda kika ganshi ba nama a fuskarsa mace ko namiji to mutumin da ya mayar da roƙo ya zama masa sana'a ne saboda a cikin harkar maula da sunan kobara ko da wani suna ne za ku ga akwai abubuwa na farko akwai sammako idan mutum ana samun shi karfe 10 zai fita sai kin ka bakin tsare tun karfe 9 na biyu akwai ƙarya duk wanda ya mayar da roƙo sana'a ba za ka taba hada shi da ƙarya raba shi da ƙarya ba a wajen ƙaryar dan buƙatar sa ta biya yana iya rantsewa da Allah kuma sannan na uku akwai hakuri da wulakanci duk mutumin da ya mayar da roƙo ya zama sana'a to wulakanci kan sai dai hakuri da shi to shine yace wasa'ilin da wanda za su yi tambaya wa fir riqabi sannan da yan tabayi wa qama as-salata da tsayar da sallah wa ata az-zakata da bada zakka wal mufuna bi ahadihim idza ahadu da wa'anda idan sun yi alƙawari suke cikawa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba'th da wa'anda suke yin haƙuri lokacin tsanani na talauci da lokacin tsanani na rashin lafiya da kuma lokacin tsanani na yaƙi da Allah ya gama sai ya ce ula'ikal ladina sadaqu to wa'annan su ne wa'anda suke da gaskiya a cikin imaninsu wa ula'ika humul muttaqun wa'annan su ne wa'anda suke da tsoron Allah wannan ita ce hanya ta uku na hudu az-ziwaju bil yatimati as-saliha liz-ziwaji yana cikin hanyar taimakawa marayu idan yarinya babanta irasu ibarta ta taso tana mareniya to sai wani ya taimaka ya aure ta dan ya kula da maraicinta yana ciki wa qad dalla ala jawazi zalika adillatun minha dalilai sun yi nuni akan haka wata yarinya ce mareniya ce babanta ta mutu babanta ya mutu ta taso to cikin hanyar da za a yi wajen taimaka ma hanyar marayu a aure ta dan a kula da maraicin ta kar a batta ta wulakanta Allah ya ce wa yastaftunaka fin nisa suna neman fatawarka dangane da hukuncin mata sai Allah ya ce qul illahu yuftikum fihinna Allah ne zai bada fatawa akan su wa ma yutla alaikum fil kitabi da abinda ake karanta muku a cikin alqur'ani fi yataman nisa'i a cikin marayu mata allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa inda ainihin wato ba za ku iya ba su abin da aka wajabta ba wajen watar gabuna an tanki huhunna wannan sun ta magana ce ta larabci in mun dauke zai bata mana lokaci wajen watar gabuna an tanki huhunna mazzar ne muawwali wanda za a kaddara shin an ne kofi domin fi'ilin ragiba idan ya zo da an kyama idan kuma ya zo da fi shi ne san abu to wajen watar gabuna fi nikahihinna ne ko watar gabuna an nikahihinna ne wanda kuke kwaɗayinku aure su ko wanda kuke kyamarku aure su malaman larabci sun ta saɓani a kan wannan wanne ne ake nufi daga ciki wanda wasu suka ce ya danganta akwai wanda za ka ga mace mareniya ce ta taso yana son ya aure ta, wani kuma ta taso bai so ya aure ta. Wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah da yake cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci ba dangane da marayu. Kun ga nan ba wai ana nufin yan kananan yara, a'a, yan mata ne da suka taso suka isa aure, amma duk da haka Allah ya ci gaba da kiran su marayu. Sai ya ce fankihu ma qabalakum, ku aure abin da ya muku dadi. Minan nisa'i, na matan, masna wa thulatha wa ruba, ko dai biyu ko uku ko hudu. Fa in khiftum alla ta'dilu, idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba, fa wahidatan, to ku aure daya. Aw ma malakat aymanukum, ko abin da damar ku ta mallaka su ne bayi. Allah ya ce zalika adana alla ta'ulu, wannan shine abin da ya fi dacewa ba za ku yi zalunci ba. An urwa qala, ya ce sa'altu aisha an qaulillahi ta'ala, na tambayi na Aisha akan fadin Allah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, fa qala, sina na Aisha take cewa yabna ukhti, ya kai dan yar uwata, hadhihi al yatimatu, wannan ana maganan mareniya ce, takunu fi hijr waliya, wacce za ta zamanto karkashin kulawar waliyinta, mijinki ne aka bar masa wata yarinya amana mareniya, wacce yake babu nasabar da za ta iya aure, hana aure tsakanin shi da ita. Fa yushrikuha fi maliha, yayi musharaka da ita wajen dukiyarta, ma'ana an bar kuɗi, akwai kuɗinta a hannun shi. Sannan wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha, gashi yarinyar ta taso ta girma, ya kalle ta kuma ya ga ta kyakkyawa ce, sannan kuma ga kuɗin shi, ga kuɗinta a hannun shi, yaya za a yi? Fa yuridu an yatazawwaja ghayra an yuqsita fi sadaqiha, to yanzu a lokacin sai ya so ya aure ta ba tare da yayi adalci wajen ba ta sadakin da ya dace da ita ba. Fa yu'tiha mithla ma yu'tiha ghayruhu, to a lokacin ana buƙatar ne idan zai aure ta ya bada sadakin da in wani ne zai aure ta haka zai bayar. Fa yu'tiha mithla ma yu'tiha ghayruha, fa lahu an nikahihinna illa an yuqsitu fihinna, to sai Allah ya hana, yace ba za su aure ta ba sai dai in za su yi adalci wajen auren nasu. Amma yanzu ke Allah ya kiyaye, da wata yarinya za ta taso karkashin kulawar mijinki, mareniya ce, lokaci yayi ya ga cewa to bari a aure yarinyar nan, ya ce mace ta rufa mata asiri, duk duniya sai an ji kin yada cewa mijinki ashe ba su taba sanin maciyin amana ba ne, sai yanzu ashe dama ana zaune gidan nan zaman munafunci ake ba ki sani ba, ba haka ba ne? Haka ne. Wa yablughu a'la sunnatihinna fi sadaqi, sannan su kai ainihin wato mafi ƙololuwar wato a sunna su wajen abin da ya shafi sadaqi. Wa an abi hurairah qala, yake cewa manzon Allah ya ce tusta'mar al-yatimatu, yarinya mareniya ana neman umurnin ta fi nafsiha, wajen aurar da ita. Fa in sakatat, in tayi shiru, fa huwa iznuha, to shine iznin. Amma wannan malamai sun ce dole sai an yi la'akari da al'adar mutane. A lokacin su kasashen Larabawa, idan aka kira yarinya aka zaunar da ita aka ce kina son wani, in aka ji tayi shiru to alama ne tana son shi, in ba ta so za ta yi magana ba ta son shi. Amma munin haka ne, dan an kira yarinya an zaunar da ita an tambaye ta an ce kina son wani, tayi shiru alama ne tana son shi, ba shi bane. So sai an yi la'akari da al'adar mutane kuma, an gane. To fa idza sakatat, fa in sakatat, in tayi shiru, fa huwa iznuha, to shine iznin ta, yadda wanda ake magana a kansa tana so. Wa in abad, in ko ta ki, fala jawaza alaiha, to bai halatta ba a ɗauke ta a aurar da ita ga wani wanda ba ta so, wannan yana ciki. Sai sannan abu na biyar, inayati ummul yatimi bihi, ita kanta uwar yaron ana buƙatar ta tsayawa wajen kulawa da yaron. Wal qiyamu ala ta'dibihi wal ihsan ilayhi, da tsayuwa wajen yi wa yaron ladabi da tarbiyya da kyautatawa zuwa gare shi. ba in ka ara da zalika ma azwajiha, idan aka samu cin karo kina so za ki aure yanzu an mutu an baki da ƴaƴa marayu ne, kina so za ki aure sannan kuma mijin da za ki aura ba zai rike miki ƴaƴan ba, yaya za a yi yanzu sun ci karo? To shine malam yake cewa tarakati ziwaja, to a lokacin abinda mace ya kamata ta yi haƙuri ta bar auren da ajalil yatim, saboda ƴaƴanta marayukanta ba su tsorata. Amma kun ga da yawa daga cikin ku suna wannan kurakura, sai ke haifi ƴaƴa bakwai shida biyar baban su ya rasu, sai kuma ba wanda zai rike miki yaran, sai ki watsar da yaran a wani guri, sai ki tafi ki je ki yi wa ki wani auren, can inda kika je kin samu wasu yaran sai ki rike su, shi kuma wanda zaki aura bai yadda ma ya rike miki ƴaƴan da kika ainihin wato haifa. Ummu wato Salma, lokacin da mijinta ya rasu a wajen yaƙi, da annabi ya ji labari sai ya aika Hafiz ibn Abi Balta'a, ya ce yana son ta zai aure ta, sai ta ce a turo a faɗawa annabi tana da matsala guda biyu. Na farko ta ce ita mace ce da take da kishi matsananci, sannan abu na biyu tana da ƴaƴa. Annabi ya ce Hatib ya je ya faɗa mata, ya ce na farko ka ce mata kishin da take da shi matsananci, zan roƙi Allah ya tafiyar mata da shi, saboda wallahi ku dinga sa ido akan ƴaƴanku in suna tasowa, ji yarinyar da take da kishi matsananci wallahi ba za ta iya zaman aure ba. So shi kishi in ya tsanani, yadda kuka san yanzu gishiri ne a abinci da kuma mota in za a yi tafiya, yanzu in za a tafi Kano daga 120 sai a tafi lafiya lau, in aka dawo ƙasa ya zama 30-20 ake tafiya, to za a yi awa 10 wani abu kafin a je Kano. Idan mace ta zama ta yi ƙasa da yawa matsala ne, don takan koma kaman da yusiya ba ta da kishi, ba ta ma san ciwon kanta ba. Idan kuma kishin ya yi yawa ya wuce 120 ya tafi 50 ya kai 170 aka ƙura maneji ya kai 200, da ko a kan titi hukumar kiyaye hatsari ta ga wani ya danno da mota ya kai 200, wallahi ba wanda zai tsaya a kan titi kuwa kauce masa zai. To akwai waɗanda kishinsu fa ya kai, ya ƙura maneji wallahi ya kai 200, sannan kamar gishiri ne abinci, za ku ga in yi ƙasa babu matsala. In kuma yanzu wata aka yi rashin sa'a cikin Ramadanan nan, ta gama abinci ta je ta kamfato gishiri ta sa ya zarce, ai kuna kallon yadda abinci dukkansa bai ciwa haƙura ake da shi, ba haka ba ne? To akwai lokacin da mace dukkanta ko tana da kirki ko tana da imani, idan ta sa ma kanta kishi matsananci haƙura ake da ita, musamman yanzu da ake yayin ba wuya kada an ce wata ta zabba a wani, wata ta kai wani lahira, kun ga da mutum ya ga take-taken a mace za ta ƙarasa da shi lahira a fara marrabu kamar na biyu kuma dinuka dole ya haƙura. To wannan yana ciki, to kun ga kishi matsananci ɗaya ke da, to shi ne malam yake cewa ga shi nan lamba ta biyu, al'aslu anna al-mar'ata al-muslima, asali mace musulma, idza mata zawjuha, idan mijinta ya mutu aw qutila ko aka kashe shi, lam ta tazawwaj, ba za ta aure man yadayyu aitamaha, wanda ta san zai tozarta ƴaƴanta marayu. Akwai wani abu da mata suke yi, mutum ne tun kafin ya aure ki kina ganin alama ya nuna cewa ɗan da kika haifa bai ƙaunar ɗan, sannan kuma haka za ki yi mai, haka za ki rufe ido ki yi mai, ta aure shi kuskure ne, ko auren mutum kika yi kina da ƴaƴa kika gane cewa bai ƙaunar ƴaƴan ki, ki haƙura da auren, shi ne zaman lafiya. Tunda ke in kika auro mutum kika zo daga nan da ya gane cewa ba shi ƙaunar ƴaƴan shi, da wuya a zauna lafiya. To shi ne yake cewa bal la taqbalu zawjan, ba za ta karɓi wani miji ba, illa man yaqumu bi abna'iha, sai wanda zai tsaye da kulawa da ƴaƴanta ka abihim, kamar babansu, aw afdal, ko ya zamanto ya fi babansu kulawa da yaran. Sannan wala ta'damu al-umma minhum walillahi alhamdu, kuma irin waɗannan al'umma ba ta rasa su, ana samun mutanen kirkin na ku, kuma ku tsoron Allah ya zamanto kuna da halacci. Wazwajur al-mira mimma yuhsinu ila abna'iha min suratul kafala, ko mimman yuhsinu ila abna'iha, auren mace bazawara da take da ƴaƴa da mijinta ya rasu, ga mutumin da zai kyautata ya rike ƴaƴan, wannan yana cikin wani bangare ne na kulawa da marayu. Sai yace walil fa'idati yunzaru, za a duba al-faslu al-muta'allaq bi hadhihi al-mas'ala min kitabina al-khulafah ar-radiyya fi ahkam al-wasiyya, ya rubuta littafi akan wannan. Sai yace wa qad ruya bi isnadin da'if, an ruwaito da isnadi wanda bai inganta ba. An Auf bin Malik al-Ajyai qala yake ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ana wa mar'atun, ni da wata mata, wato safaha'ul khaddaini ka hataini yawmal qiyama, wacce take da ainihin wato safaha'ul khaddaini, idan an ce wacce take da ainihin wato kiba a kumatunta, wa aw ma yazid ay ibnu zubairin bil wusta was sababa, sai ya nuna dan yatsa haka, ma'ana ni da mace wata mata ce wacce take da ainihin wato kumatu, wacce kumatunta yake abin nan, shine annabi yake cewa ni da ita a aljanna, shine yake nuna yace imra'atu, ita ce matar da amanat min zawjiha, kai imani daga mijinta, za ta mansabin ma'abucin matsayi wa jamalin da kyau, habasat nafsaha al'ala wato yatamaha hatta banu aw matu, bayan da mijinta ya rasu sai ta tsare kanta har sai da ƴaƴanta marayu suka girma, ko ainihin wato hatta banu aw matu har sai da ainihin wato suka girma ko suka mutu yara. To hadisin bai inganta ba, tunda bai inganta ba, ba za a gina hukunci a kansa ba, amma dai abin da aka faɗa baya haka abin yake, tunda ga mace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi hakan a aikace, annabi ya aiko mata da kanshi ya ce yana santa, ta ce ita tana da yara sannan tana da tsananin kishi, annabi ya ce zan miki addu'a kishin Allah ya tafiyar da shi, sannan ya ce ƴaƴanta kuma zan rike miki, haka aka yi, shine condition din na auren. Haka wanda ya zo zai aure ki kina da ƴaƴa kuma marayu ne, to ki faɗa mai za ka aure ni, to ina da yara, in za ka iya rike yaran zan aure ka, in ba za ka iya ba ka haƙura. Wannan shine khatimatu, cikawa, Allah ka sa mu cika da imani. Nas'alullahu husnal khatima, malam yace la shakka babu kokonto, annal mujahida fi jimnanillahi wa riayati, duk mutumin da ya tsayi yana kokarin addinin Allah sai ya daga, to yana karkashin kulawa ta Allah da amincin Allah, wa kanafihi wa inayatihi, da kariyan Allah da kulawa ta Allah din. In ashafa hamidi, in ka ci gaba da rayuwa madalla, wa in mata fa shahidun, in an kashe ka akan addinin Allah to Allah zai karbe ka a matsayin shahidi. La yajurruhu takalibul a'da, di yadda makiya suka yi taron dangi akan ka, wannan ba zai cutar da kai ba. Wala qiyanatal asdiqa, ko ha'incin waɗanda suke abokane ne, yamdi wa hadihi, wato mutum zai ainihin wato ci gaba da tafiya shi ainihin wato shi kadai. Sai yace liya'lama an-nasu anna al-haqqa manhajuna wa anna ma yaridu al-islamu abtala, fa in baqayna hakamna al-kauna ajma'uhu wa in qatalna tarakna fihi ashbala. Yace liya'lama an-nasu, dan mutane su sani, anna al-haqqa, lalle gaskiya manhajuna ita ce hanyar mu, wa anna ma yaridu al-islamu wa yaridu al-islamu abtala, musulunci yana haifar gwarazan mutane ne. Fa in baqayna, an mun ci gaba da wanzuwa a duniya, hakamna al-kauna ajma'uhu, da iznin Allah wannan duniyar mu za mu dawo muna control dinta. Wa in qatalna, in ko mun mutu ko in qutilna tarakna fihi ashbala, za mu bar wasu ƴaƴa da za su taso kamar ƴaƴan zakuna. Sai yace ulaiikal ashbalu, to wa'ancin ƴaƴan da za a kamanta su da kamar ƴaƴan zaki. Alladhina yanshi'una fi kafalati aba'i shuhada, wanda suke tasowa ƙarƙashin kulawar iyayen da suka mutu saboda addinin Allah ya daga, au ikhwanin ku, ƴan uwansu, au aqaribihim, ko makusantansu, auru rufaqaihim ko ainihin wato abokanan su yurduna wanda za a yi tarbiyyar su ala ta'atillahi al-ma'bud akan da'ar Allah wanda ake bautawa wayajizuna za a shirya su li fatahi al-amsari wa kasri al-hudud a bude burane da karya duk wata wani haddi da ya saba ma dokar Allah yace nas'alu Allah an yaltufa bi ibadihi muna roƙon Allah ya tausaya ya bayin sa wa an yujannibahum su ya nisan da su mummunan abu warazaya da musibu wa yub'ida anhum ash-shurura wal balaya Allah ka nisantar da mu sharri da musibu amin wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin mun tsaya ya karshen littafi kenan ina me tambayar akwai ba muna da lokaci ba do karanta ya mako da wata lafifi kan ne
assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ta yi ko tambaya ta farko batai muna ji tambaya ta farko ta ce Allah ya kara wa malam lafiya da imani Allah kuma ya albarkaci muryar malam tambayar ta shine malam na taba yin mafarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin karatun suratul kausar a aji sai manzon Allah ya shigo fuskar sa dauke da murmushi yana kallon mu sai kuma ya juya ya koma menene kun annan
ta ce ta taba mafarki ta ga annabi Muhammad tana karanta suratul kausar a aji da ya shigo ya gansa sai ya murmushi ina ganin da kina bibiyar kara ta cikan ma idan mutun ya mafarkin ya ga annabi yana da fuskoki sun kusan kai 20 wannan lokaci zaki ya mafarkin kin ga annabi amma gargadi da kashedi da jan kunne yake miki cewa ki taka dandan wajen kada ki sakati wajen sakin addinin musulunci yana iya faruwa sannan abu na biyu yana da kyau littafin shama'ilul muhammadiyya shi sa al-imam at-tirmidhi da ya gama sai ya dauki hadisin mafarkin ganin annabi sai ya kai shi karshe dan me duk duniya a bincike ya nuna ba a taba samun wani mutum ba da aka bibiyi rayuwarsa ta cikin gida da waje wanda hatta shiga bayi da matansa iwanka sai an ruwato ga yadda ake sai manzon Allah shi kadai ne mutumin da kafin ya bar duniya hatta furfurar da ke kansa sai da aka yi kokarin kiyaye kwaya na wuce ana sabani tsakanin malamai daga guda 18 zuwa 20 wajen bibiyar rayuwarsa so rayuwar annabi yadda aka tsara ta tana nan a littattafai yanayin kamanninsa da haka yana da kyau 'yar uwa ta yi kokari ta koma a cikin littattafan da suke da alaka da sanin ɗabi'un annabi ta karanta ya siffar annabi yake domin shedan yana iya zuwa ya ce maka shi annabi ne ba wai a mafarki ma a zahiri amma abinda ba zai iya ba daukar siffar annabin ya sa makansa shine ba zai iya ba wannan ya ba faru za ku gaba ku ganin yanzu yana faruwa da ɗan ɗariku kowace yarinya sai ta miƙe ba wai a mafarki ba za ta ce annabi ya zo gidansu sun zauna kan gado ɗaya akwai wacce za ta ce wai annabi ya ma rungume ta ta ce tunda take a duniya ba ta taba wallahi malam haka suke faɗa to ba kuma ba wai wani abu bai zuwa musu bane yana zuwa da gaske wani abun na zuwa musu amma wallahi aljanu ne ke zuwa ba annabi bane yanzu wannan mawakin da ya mutu kuke ta yawo da waƙoƙin shi ana ji fadar bege yanzu fadar bege kafin ya rasu waƙarsa ta labbaika rasulullahi ya faɗa ya ce shi babu wani abu da ya sha wahala a duniya a kansa kamar Shehu Ibrahim shi duk a nan rayuwarsa ta ƙare to waƙarsa ta labbaika rasulullahi da yi cewa wai idan kana sauraron waƙar duk inda kake kana kunna ta, yace shi da ya fara sauraron waƙar yana kunna ta zai ji shigowar manzon Allah gashi nan yana zuwa, haka yake faɗa. So haka annabi ya zama abin wasa a gurin su, kowanne yaro ya miƙe sai ce annabi ya zo gurin shi, annabi ya yi kaza, annabi ya kawo mai kaza, haka ake yi. Da haka irin wannan yana da kyau a koma a karanta ɗabi'un annabin da siffarsa a sani. In mutum ya ga wani abu sai ya dinga aunawa sanin cewa annabin ya gani ko ba shi ya gani ba. Amma in mutum ya tabbata ya mafarkin ya ga annabi, to ɗaya daga ciki shine bishara ce ta alheri duniya da lahira. Yar uwa da ce wannan mafarkin ta yi ƙoƙari wajen gyara alaƙarta da Allah har ta bar duniya, kar ta bari alaƙarta da Allah ya lalace.
Assalamu alaikum malam, menene hukuncin amfani da gonar marayu ba tare da biyan shi gonar maraya ba tare da biyan shi kudin goron guri ne ko kuma bashi galla ba?
Gona ce ta marayu ake amfani da ita, ya hukuncin yin amfani da gonar ba tare da akwai wani haƙƙi da ya kamata a biya ba kuma sai a ki biya? Tunda kin ji karatu abinda ya kamata ki biya na haƙƙi irin yadda ake biyan kowa, shi ma sai ki koma ki biya abinda za ki kenan, ko mutum ya koma ya biya, shi ne amfanin jin karatu a yi.
Assalamu alaikum malam, dan Allah ina tambaya ne akan mutumin da zaka bashi dukiyar maraya ya ajiye, ko marayan ya bashi dukiyarsa ya ajiye sai ya cinye, ka bai shawara ya biya marayan sai ce a zai roƙe shi zai yafe mai, dan shi marayan ba zai iya karɓa haƙƙinsa ko tambayarsa ba?
To wanda ya ci dukiyar maraya ta irin wannan ya ci wuta balbal wallahi, kuma wallahi sai ya biya a lahira. Gara kawai tun yanzu in yana da yadda zai ya nema ya biya. Annabi ya ce wa sahabbai kun san waye al-muflis? Sahabbai suka ce wanda ba shi da kuɗi. Annabi ya ce a'a, mutumin da zai je wa Allah alƙiyama ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi zakka, amma matsalar shi ne ya ci dukiyar wannan, ya ci kaza na wannan, ya ci kaza na wannan, sai a zo a ɗauko aikin nashi mai kyau yana kallo ana ɗiba a biya wannan, wannan ma a bashi, wannan a bashi, sai aikin ya ƙare kab, yanzu ba abin da zai biya mutane kuma ga wasu na jira. Sai a ce to yanzu abin da za a yi, su mutanen nan bari a ragu wani abu na zunubinsu, wannan a ragu, wannan a ragu, sai a lafta mai, sai a tura shi wuta, shi ne muflis. Haka annabi ya faɗa. Kuma kun ga akuya mai ƙaho da ta yi amfani da ƙahonta a nan duniya ta rama, sai aka tunkure ta a lahira sai ta an sa wa mara ƙahon ƙaho, ta rama tunkurin da aka yi mata. Kada wata a cikinku ta kuskura, duk ɗan da Allah ya haɗa ki alaƙa da shi ɗan wani kake kuskura ki cutar da shi, za ki gama da duniya lafiya, kuma Allah zai mai ayyanki albarka.
Assalamu alaikum malam, ina da matsala na jinni domin sun addabe ni sosai. Malam, idan akwai wani addu'a ko kuma magani a yi min na sami waraka don har hana ni sallah da sauran ibadu suke yi.
Wannan tana da matsala na jinni, wai tana neman ya za ta yi da su, wata matsalar da wani bala'in mata ba su suke zuwa su je su janyo ma kansu ba? Mace ce sauraron kaɗe-kaɗe, sauraron me waƙe-waƙe, duk gidan da dama kina zaune a ciki ya zamanto matattara ne na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, dole ya zama matattarar shari ne yana ciki. Saboda haka shawarar da muke bata a wanda suke da matsala na jinnu, bari mu ba su lambar wayan wani su neme shi, amma lallai dole ko ana magani wallahi sai an ɗauki matakin kiyayewa, sannan za a iya fita daga cikin matsalar. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye su, sa wannan lambar 080 sai 04 sai 577 sai 240 ita ce lambar waya, wannan mai lambar a kira shi a maimaita 080 34 577 240. akwai symptoms da dama in mutum yana jin su matsala ce na jinnu amma ni ba masanin harkar jinnu bane shi yasa wannan nace aje a same shi bangaren sa ne anan ya kware kwararre ne
assalamu alaikum akwai bayan malam da Allah akwai bayan Allah da suke akwai bayan Allah da suka ce malam ya sa su cikin addu'a domin samun mazaje da mata yi nagari
to wasu na maganan wai a sa su cikin addu'a don samun maza nagari da mata nagari a daji ya yi ta addu'a Allah ya hada mazan kirki da matan kirki matan kirki Allah ka hada su da mazan kirki tunda yanzu za a shiga goman karshe kai wai aka kuka balla su fikan nan ba ta yi ta ciki a yi kokari tunda za a shiga goman karshe a dage da yin addu'a muna roƙon Allah wanda suke neman mazaje Allah ka ba su mazan kirki wanda kuma suke da matsaloli ana samun matsaloli a auren Allah ya kawar da matsalolin
assalamu alaikum malam dan Allah ina da tambaya akan fili ne na magada mata hudu maza shida sai maza biyu suka yi gini a cikin filin to yaya hukuncin wannan ginin da suka yi a cikin shi shin shine
wannan fili ne aka rasu aka bari a matsayin na gado maza na da haƙƙi a ciki mata na da haƙƙi sai mazan suka zo suka yi gini a ciki ina matsayin ginin da suka yi ba daidai bane kuskure ne za ku ga akwai wata bid'a da ake yi idan mutum babansa ya mutu ana gama jimaman mutuwa na kwanaki to a zo kowa a raba haƙƙin shi a bashi to wani in akwai babba sai ya zo ya kwanta akan kuɗin shi yake tafiyar da komai in wani ya mota sai a ce bai da imani ai bai ma damu da mutuwar baban ba yaushe baban ya mutu da zai zo ya fara magana kuɗi da haka wani zai bi duk abin da aka bari in na canza takardu ne canza takardu ya zo ya kilemin ya ce nashi ne wannan zalunci ne ba daidai bane a raba a ba matan haƙƙinsu shine daidai kada wanda ya gini a gurin in an raba in an ba su haƙƙinsu su mazan idan ba zai ishe su ba ginin yana buƙatar sai sun siye na matan su haɗa su yi gini sai su siyar musu sai su yi gini yanzu haƙƙinsu ne amma su zo su gini haƙƙin wasu su zauna a ciki ba tare da yardar masu haƙƙi ba wannan wani nau'i ne na zalunci
assalamu alaikum dan Allah ina da tambaya kamar kana tare da mijinka sai kuka samu saɓani sai ya aiko da saƙon saki ta waya menene hukuncin wannan sakin shin nasa ko kuma sakin bai yi ba idan kuma sakin ya yi daga ran da saƙon ya shigo za ka fara idda koko
mace ce suna zaune tare da mijinta sai aka samu saɓani sai mijin ya ce ta tafi gida daga baya sai ya aika mata da saki ta text message so yanzu wannan saƙon da ya rubuta ya ce ya sake ta ta saku ko ba ta saku ba shine tambayar da take idan mace aka rubuta mata text message cewa an sake ta to ba saurin gaggawa za ta yi ba cewa sakin ya tabbata sai an yi confirming ta yi ba mamaki wani ne ya ɗauki wayar mijin ya rubuto mata saki yana faruwa ta yi ba mamaki jinnu ne akwai wani mun taɓa tafiya Kano da shi muna tare da shi kuma ikon Allah wayarsa tana gabana haka muna magana sai ga matashi ta bugo tana kuka ya ce mata me ya faru ta ce yanzu kawai tana zaune sai ta ga tis an rubuto mata kuma da nan ba shi an ce an sake ta kun ga irin wannan da ta tashi ta tafi gida cewa an sake ta shi kuma yana ba shi yana zaune a gabana muna magana da shi a daidai lokacin text message ya shiga wayanta a daidai lokacin ta kira gashi cewa shi wane kuma da nan ba shi an sake ta so kun ga irin wannan ba za a yi amma in an ga text ana tsammanin miji ne ya rubuto da namban wayar shi cewa ya sake matar shi farko tabbatarwa ake kokarin yi mun ga text message cewa ka sake matarka kai ka rubuto kai sake in ya ce eh shine to shikenan yanzu rubutu ya tabbata sannan abinda aka faɗe shi ya faɗa da bakinsa ya ƙara tabbatar da abin da ke rubuce shikenan maganan idda kuma daga lokacin da aka tabbatar da cewa shi ya sake daga lokacin cewa za ta fara idda a matsayin wacce aka sake ta Allah ka raba mu da sakin aure
assalamu alaikum mallan tambaya ta shine ina in na kwanta bacci ina mafarkin tafiya a sama ba a ƙasa ba dan Allah mallam menene fasarar wannan mafarki kuma ina mafarkin naje Saudiya ina jirgi ko in ganna a cikin Saudiya dan Allah mallam shine nake neman sani akan haka
tani na ce muku ni ma ba masanin fasarar mafarki bane wai tana mafarkin ta ganta a sama tana yawo sannan tana mafarkin ta tafi Saudiya ni ma ba mai fasarar mafarki bane ko akwai dai mafarkan da gaskiya idan ana yin su matsala ne yawa duk matar da take yawan ganin tana mafarki ta ganta a daji ko ta ganta a wajen da yake akwai hayaniya ko kiga kina yawan mafarki na namomin da suke da alaka da daji irin su macizai da waye duka waɗannan mafarkin mafarki ne wanda yake da alaka cewa akwai matsala a cikin shi an fahimta amma abinda ba irin wannan ba to sai an yi hankali gaskiya
assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri tambaya ta ita ce mallam dan Allah menene hukuncin mijin da yake yawan zagin matarsa ko fada ba tare da wani dalili ba kuma wace addu'a mace za ta yi rinƙayi idan yazo yana yin fadan ko zagin nata a huta lafiya
so tana tambaya hukuncin mijin da yake yawan zagin matarsa dama kowace mace kafin ta aure ya kamata ta san wa za ta aura ne ba haushi dama ya ce duk mutumin da isa rariya da kuɗin sa to ya san idan an zuba mata ruwan shi yayi me sai ya tarare dan haka a ta yi kokari ne ta fahimci mijin me yake kawo musu matsala wajen yi zage-zage ta dinga kaucewa kuma wani lokaci da dukan mace da zagin mace wannan yana nuna cewa tun asali mace bata ma san ita wace ce ba bata mutunta kanta ba ta mai da kanta mara mutunci shi yake kayewa zuwa ga namiji yana iya daukan hannu ya dake mace abin da ke kawo wannan kenan so tun farko mace ta riga ta mai da kanta za ku ga cewa hatta wanda ake ganin su yan iska daga gararru idan suka auri matan da suka san abin da suke za ku ga matan ba sa gigin kaiwa zuwa ga resu kuma za ku ga duk rashin mutuncin da za su yi sai dai su a waje ba sa zuwa su yi ma matan so saboda haka yana da kyau mata sai sun kula da abubuwa da dama akan irin waɗannan matsalolin nasu wajen abin da ya shafi kawai addu'a za ki tashi ne ki kai Allah ya gyara halinsa yawa in yana da murɗaɗɗen hali dan akwai wanda su kuma a ɗabi'arsu ne murɗaɗɗen halin yawa Allah ya sa mu dace
amin assalamu alaikum mallan dan Allah ina son a koya mana addu'ar da ake yi wa mamaci
addu'ar da ake wa mamaci a lokacin da aka zo sallar jana'iza ta gawa kowace shine bata tantance ba dan mu gane wacce take ne ina ganin watakila ba ta da alaka da sunnal muslim akwai a ciki da wacce ake yi wa mamacin da wacce ake yi wa mamacin bayan an rufe shi duk akwai a ciki da duba za ta gani
wannan tana magana ne akan cewa rubutun da yi amma abin da na fahimta shine tana da yarinya tana aure a wani guri to inda take sai yarinyar ta rasu tana da goyo to bayan inda take akwai haya suke biya kuma lokaci yayi ba a kwashe kayan ba sai suka kwashe kayan ta dawo to shine ta sai da wani abu daga cikin kayan yarinyar tayi can mijinta yazo bai zo ba to shine take maganar ta sai da wani abu daga cikin kayan amma za ta mai da kudin daga baya matsayin hakan yake
wannan babu komai ai lalura ne ko wannan ba matsala bane dama ai mun faɗa mun ce yana daga cikin al-aklu bil ma'ruf din shine karanta kuma kamar so kuma idan dama da ita ai mahaifiyar ta ce duk da dukiyar ta koda an mutu an ban mata ta marayi ne ya ce maganan anta wa maluka li abika yana nan idan mutum yana da mahaifi, mahaifi sai ya ci kudin ɗansa shi ma ta hanyar da ya dace da shari'a, wannan babu matsala a kai, ba komai wannan. Wancan ba. To shi kenan. To sai wannan littafin na ƙarshe. A ingantaccen azumi shi Allah zai karba. Sannan tare da shi akwai addu'ar wato da mace za mace addu'a da mace mai naƙuda za ta yi domin samun sauƙin haihuwa, haka kuma a namiji ko mace da ba sa haihuwa akwai nasu addu'o'in a wannan littafin. In kina naƙuda, Malam Salisu mai niƙabi ya kawo addu'o'in da zaki dinga yi a ciki don samun sauƙi lokacin haihuwa, da kuma in kina buƙatar haihuwan Allah ya tsayar da abin da addu'o'in da zaki. Sannan in shi'a dujar suke jira ba mahadi ba, akwai a cikin littafin. Sannan tarihin mai ban mamaki, sannan jana'iza da wankan gawa da takaba a karantarwar sunnar manzon Allah. Yanzu wata sai magana akan abin da ya shafi addu'a da ake yi mamaci, to ta nemi wannan littafin. Duka wannan littafin abin da ke cikin sa gabaki daya, hadda abin da ya shafi akwai bayani bambanci akwai bayanin bambancin shi'a da musulunci. Sannan ina ganin hatta abin da ya shafi maganan jinin al'ada, ina ganin akwai yayi magana a cikin duka wannan littafin da bai wuce gabaki ɗaya ba. Shafi nawa? Shafukan ba su da yawa. So yana da kyau wannan littafin in an samu wanda suke da ƙoƙarin karatu a cikin ku. Na san zama ɗaya wanda suka saba karanta Nobel suna iya karanta wannan littafin su je su dawo, su je su dawo, kuma zai musu amfani a addinin su da rayuwarsu. Da haka yana da kyau a nemi littafin a waje. An ce naira nawa ne? 150 ne. An ga? To me?
Tambaya ta farko ita ce macen da ta haihu cikin watan Ramadan, shin ciyarwa za ta ko za ta rama ne? Sai kuma azumin mai shayarwa wanda yake ba ta wahala.
Da mace mai ciyarwa, da mace mai shayarwa, kofar fa ba fa a buɗe take ba. Domin an samu wasu ƙananan ustazai sun yi fatawa, duk wacce ta zo da ta ce a kara makallawo ina da ciki ina azumi, sai ce a je azumin ki ciyar kawai, ba haka ake yi ba. Ko duk wacce ta zo ta ce a kara makallawo ina da ciki, sai ce a je azumin ciyar, ba haka ake yi ba. A'a, sharaɗin shi ne sai idan ba za a iya ba. Ita kuma ba za a iya ɗin nan ba, ba wai kawai da kin ɗauki azumi zuwa an jima kin ji akwai a to dama azumi bai da wahala. Ai, yana da wahala, kuma musamman yanzu yankin Sokoto, ko da kuke ta ihun azumi a nan kuna ganin akwai wahala. Wanda ya rayu a nahiya ta Sokoto yanzu shi yake sanin cewa azumi na da wahala, ba nan ba. Sannan yanzu a Najeriya azumin awa nawa ake? Bai wuce awa 13 ba. Yanzu akwai ƙasashen da suke azumi awa 20, akwai masu yi awa 18, ko Amerika na san yanzu awa 18 suke. Gabaki ɗaya bai wuce awa 6 ba, a ciki ne za su yi buɗe baki, a ciki za su yi sallar tarawi, a ciki za su yi tahajjud, a ciki za su sake yin sahur, gari ya sake wayewa, sai a jira. Wasu kuma ƙasashen awa 20 ne ma. Gabaki ɗaya a awa 4 ne za su yi magariba da isha'i da tarawi da tahajjud da buɗe baki da sahur, gari ya sake wayewa. To kwa haɗa wanda ke yin awa 13 da wanda ke yin awa 20 ko 18, ai ba za su haɗu ba. To dama azumi yana da wahala. A'a, sai idan mace in ta ɗauki azumi tana da ciki zuwa an jima, kafin ƙarfe 11 wani irin yunwa ya taso mata, matsanancin yunwar da in ba ta ci abinci ba aka ce azhar tana iya suma, to shine ba za ta yin azumi ba. Ko tana shayar wanda abin da take shayarwa da zaran 11 za ta fara jin yunwa, ko da azhar za ta in ba ta ci abinci ba, za ta ji kamanta su ma saboda shayarwar da take to a lokacin ne matan da suka kai irin wannan matakin da mai ciyar da mai shayarwa da wacce take da ciki ajiye ajimin za su yi babu kuma ramawa akan su ciyarwa za su yi amma wacce za ta iya yin azumin kowa dan za ta sha wahala wahalar da kuma bata kai wannan matakin ba sai ta ajiye azumin wala sai ta rama azumin wannan shine shi yasa nace muku kananan ustazai ne
assalamu alaikum malam miji na ya rasu amma ina takaba malam ina da matsananci sha'awa na damuna malam wani addu'a ko shawara za ka ba
to ke baiwa Allah ce da kike takaba ma maimakon ma ki hakuri ki jira ki kama takaba kya zo da wani karatu ke da yanzu da kike takaba kowace irin alaka ko wata mu'amala lalurar da bai zama ba dole ko ta fita ba ba yadda ki ba saboda haka ya kamata dai yar uwa ta yi ma wannan abin tunani mijinta ya rasu takabar da Allah ya ce ta zauna ta yi arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma jarrabawa ne gare ta ta yi haƙuri ta bari tukunna sai bayan tunda yanzu tana cikin takaba kowace irin alaka ta a neme ta da aure darir ko indarar haram ne Allah bai yarda da shi ba so saboda haka wannan babin ta rufe shi fitina kawai za ta bude makanta shine shawarar da muke ba ta gaskiya shikenan ko to kowa da bukatar sa ta alheri Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka raba mu da shi wanda muke so na alheri ko yana nesa Allah ka kawo mana shi kusa wanda suke bukatar mazaje na kirki za su yi aure Allah ka ba su kowa da abinda ya dame shi Allah ka warware masa matsalarsa Allah ka zaunar da kasan nan lafiya wayannan fitintuno da rigingimu da suke faruwa Allah ka nuna musu karshen Allah ka nuna mana karshen su wanda suka karkacewa hanya a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wanda suke kan hanya kuma Allah ka tabbatar da su kan hanya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين